Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim ka almasi garba ne tare da Madina Dahiru mai shanu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Talata 8 ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Madina da kanun labarai.
Kasar Spain ta zama kasa ta farko a gabashin nahiyar Turai mai adadin masu COVID-19 fiye da 1,500. Jagoran ɗan adawa a Venezuela Juan Guaido ya gayyaci soji da su zo a haɗa kai wajen hana gudanar da zaɓen ɗan majalisu da za a yi a ƙasar. A Belarus an tsare wata jagora a ɓangaren adawar ƙasar a lokacin da ta yi ƙoƙarin shiga ƙasar Ukraine.
Dukkanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya. Za a ji ƙarin haske kan sanarwar bayan taron kungiyar ECOWAS da aka yi a Niger.
Batun ECO da aka yi ya ƙara haske akan cewa ba yana jayayya da maganar ECO bane da ECOWAS. Kashi na farko shine su kwato kansu daga hannun Faransa.
Za a ji cece kucen da ake ci gaba da yi kan gina jami'ar sufuri da ƴan China ke yi a Daura.
Wannan abu an yi shi ne bisa san zuciya. Ai muna da makarantar da ake koyar da aikin sufuri wato Institute of Transport Technology da take Zaria. Me yasa ba za a inganta ta ba? Da aka bude a Daura, Chinese da aka ce za su bude wannan jami'a a kyauta za su yi.
Daga Ghana za a ji cewa jam'iyyar adawa ta NDC ta sake kaddamar da manufofinta ko manifesto tare da zargin rashin cika alkawari a bangaren MPP mai mulki wadda ita kuma ta ce.
A manifesto 2016 sun iya zo cika alkawarinsu da suka yi wa al'umma.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin noma tushen arziki. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Ta zama kasa ta farko a gabashin nahiyar Turai mai adadin masu COVID-19 fiye da 1,500. Hakan na zuwa ne a daidai lokacin da adadin masu dauke da cutar a duk fadin duniya ya kasance miliyan 27.3 tare da waɗanda suka mutu 893. Alƙaluma daga ma'aikatar lafiyar Spain dai sun nuna cewa a yau Talata adadin masu cutar a kasar ya kai mutum 525 yayin da kusan 30,000 suka mutu. Faransa kuwa na da akalla mutum 367 da suka kamu da cutar yayin da akalla 30,000 suka mutu. Kana Birtaniya na da akalla mutum 352 tare da mutum 41 waɗanda suka rasa rayukansu a cewar jami'ar wato alƙalmin jami'ar John Hopkins. A daidai lokacin da annobar COVID-19 ta fi kamari wato a watan Maris ɗin da ya gabata, lokacin da a kullum fiye da mutum 800 ke mutuwa a ƙasar ta Spain, ƙasar ta ƙaƙaba matakan ƙulle waɗanda suka fi na ƙasashen duniya da dama tsauri. Jami'an ƙasar Belarus sun ce a yau Talata an tsare Maria Kolesnikova, wata jagora a ɓangaren adawar ƙasar a lokacin da ta yi ƙoƙarin shiga ƙasar Ukraine. Jami'an sun ce Kolesnikova na tafiya ne tare da wasu mambobin ɓangaren ƴan adawa su biyu a lokacin da lamarin ya faru, waɗanda su dai suka yi nasarar shiga Ukraine. Ba a bayyana yadda tawagarta su ta kai iyakar ƙasar ba. Mataimakin ministan harkokin cikin gida na Ukraine Anton Garashenko ya bayyana a shafinsa na Facebook cewa abinda ya faru a yau ba da son rai bane, illa kawai abinda ya kira kura ta karfi da yaji. Wannan labarin da ya janyo kiraye-kiraye daga kasar Jamus da Birtaniya, inda suka umarci shugaba Alexander Lukashenko da ya bayyana inda Kolesnikova take, bayan da wasu maza waɗanda ba a san ko su waye ba sanye da takunkumi a fuskokinsu suka yi awon gaba da ita. Jaridar New York Times ta bayyana cewa gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump na kokarin kakaba takunkumi kan dukkanin abubuwan da aka sarrafa da audugar yankin Xinjiang na kasar China, a daidai lokacin da ake samun rahotanni masu zargin cewa ana tilasta wa mutane yin ayyukan da suka keta haƙƙin ɗan adam a yankin Xinjiang na China. Jaridar ta ce mutum uku waɗanda suke da masaniya kan lamarin ne suka bayyana hakan, kuma za a fara aiwatar da wannan takunkumin ne a yau. Dama dai a baya an sha samun rahotanni masu nuna yadda mutane a Xinjiang, musamman ma al'ummar musulmin Uyghur, ke fuskantar musgunawa da kuma yadda ake sa su ayyukan da basu dace ba.
An jima kaɗan, Madina za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Niger, inda ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta kammala taron ta tare da ɗaukar matsayi kan wasu batutuwa. Silbarma gare ka.
Taron wanda shine irinsa na 57 a tarihin kungiyar Sidiyawo ya fara ne da warware wani kullun da ke tattare da kudirin fitar da takardar kudaden bai daya, wato ECO. Bayan da a watannin baya aka jiyo shugaban Cote d'Ivoire Alassane Ouattara yana alakanta wannan yunkuri da kungiyar IOMOA ta kasashen yammacin Afirka renon Faransa.
Sunana Ambassador Zubairu Dada, Minister of State Foreign Affairs na Nigeria. Batun ECO da aka yi ya ƙara haske akan cewa ba yana jayayya da maganar ECO bane da ECOWAS. Kashi na farko shine su kwato kansu daga hannun Faransa. Ya gurgudo. Faransa za ta janye ta bar musu rabi kuma a sa a bankin Faransa. Sannan kuma za su janye ɗaya director din su a cikin harkan bankin su na IOMOA. Maganar ECO ɗaya ake yi ba guda biyu ba. Ba wani ECO na IOMOA daban, babu na ECOWAS daban. Duk maganar ECO guda ɗaya ake yi, a wannan jawabi da ya kowa ya gamsu.
Akan maganar yaƙi da ta'addanci, Najeriya ta ɗauki alƙawarin bayar da gudunmuwar kuɗaɗe, yayin da a ɗaya ɓangare shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar da rahoton aikin da aka ɗora masa alhakin jagoranci akan maganar yaƙi da cutar corona a wannan yanki.
Kasan shugaban ƙasar mu shi aka baiwa champion na yaƙi da COVID, kuma ya bada rahoton shi. Ya yi nuna wa ‘yan uwan shi irin ƙoƙarin da aka yi da irin gudunmuwar da Najeriya ta bada daga wurin raba magunguna da hatsi da sauransu da aka yi duk ƙasashen nan guda 15. Sai kuma batun yaƙi da ta'addanci, wanda an yadda za a haɗa hannu a bada gudunmawa ta yadda za mu taru gabaki ɗaya mu yaƙi wannan ta'addanci a wannan ƙasa ta jiha tamu gabaki ɗaya. In ka tuna da can yiwuwar mu ta bada gudunmawa da suka ce, amma sai aka yi kuskure ba a baiwa ba sa kudin a lalitan ECOWAS ba, amma wannan karin Najeriya ta ce ta amince za ta ba da gudunmawa amma za ta baiwa ECOWAS ba members na IOMOA kamar yadda suka yi wancan karin ba.
Sanarwar karshen wannan taro ta ci gaba da cewa kungiyar ECOWAS ta ɗibarwa sojojin ƙasar Mali makonni biyu domin kafa gwamnatin riƙon ƙwarya, wacce ya zama dole shugabanta da Prime Minister ta su kasance fararen kula, waɗanda ya zama wajibi a gare su su shirya zaɓe kafin nan da shekara guda. Ambassador Alatumo gaskiya shine jakadan Niger a Najeriya.
Waɗannan soji abinda ake so da su amince da lokacin da za a sake zaɓe, kada wucin gadin su ya wuce wata 12, don in aka saba da iko wuya saki gare shi. Suna cikin takunkumi, suna cikin matsaloli da dama, an sa su sanar ware ya za su.
Taron wanda ya sami halartar shugabannin kasashe 9 daga cikin 15 na wannan yanki ya gudana a daidai lokacin da shugaban rukun Sidiyawo Isu Muhammadu na Niger ke kammala wa'adin shugabancin shekara guda. Sabili kenan aka zabi takwaransa na Ghana, Nana Akufo-Addo ya maye gurbin sa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga yammai a jamhuriyar Niger.
A gaida Suleiman, ana tare ne da sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Madina da ci gaban labaran duniya.
Jagoran 'yan adawa a Venezuela Juan Guaido yana umartar shugabannin soji na kasar da su goyi bayan kauracewa zaben 'yan majalisu mai zuwa a ranar 6 ga watan Disamba. A wani jawabin sa da ya wallafa a shafin sa na Twitter, Guaido ya ce yana matukar alfahari da kowane bangare na kasar. Shi yasa yake gayyatar soji da su zo a hada kai wajen hana gudanar da wannan zabe. Ya ce tawagarsa za ta zauna da duk waɗanda suke da yakinin goyon bayan sa wajen aiwatar da wannan lamarin. Tun lokacin da Guaido ya ayyana kansa a matsayin shugaban riko, wato rikon ƙwarya, a shekarar da ta gabata, bayan da ya zargi Maduro da tafka magudi a zaben shekarar 2018, Guaido dai ya kasa samun goyon baya a Venezuela wanda zai janyo hamɓarar da Maduro. Kasuwannin hannayen jarin Asiya sun tashi a yau Talata yayin da masu zuba hannun jari suka yi tijirin su ga sakamako bayan tafiya hutun ranar ma'aikata ta Labor Day na Amurka a jiya. Kasuwar Nikkei ta Tokyo ta tashi da 1.8 cikin 100 yayin da S&P ta birnin Sydney ta tashi da kashi 1 cikin 100. Ita kuma Composite ta birnin Shanghai da Kospin ta birnin Seoul sun tashi da kashi 0.7 cikin 100. A hada-hadar kayan sayarwa kuwa an sayar da gold akan dala 1,937 na ma'aunin ounce, wato yayi sama da 0.1 cikin 100. An sayar da ɗanyen man Amurka akan dala 38 kowace ganga guda, wato yayi ƙasa da kashi 2.3 cikin 100. Jami'ai a kudancin jihar California da ke Amurka sun tantance mutanen da aka ga gawarwakin su a cikin wata rijiya a arewacin Mexico da cewa wasu Amurkawa biyu ne 'yan yawon ido, wato wasu Amurkawa ne 'yan yawon ido biyu, Ian Hishoff da Kathy Harvey. A cikin wata sanarwa, ofishin mai shigar da kara ta California ya ce tun cikin makon da ya gabata ake neman su. Rahotanni sun ce dukkanin su biyu 'yan San Diego ne. An gano su ne a lokacin da masu bincike suka ga alamun gawarwakin mutane can cikin wata rijiya a birnin Ensenada. Har yanzu hukumomi ba su bayyana komai kan yadda mutanen suka mutu ba.
A gaida Madina da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin mu. Za mu sake nufar Najeriya, inda ake ci gaba da takaddama kan jami'ar sufuri da Chinawa ke ginawa a daura. Daga Abuja ga Madina Dauda da cikakken rahoton.
Adadu a fannin ilimi sun nuna cewa gina irin wannan jami'a da za ta koya wa matasa yadda za su sarrafa abubuwan hawa, musamman ma jiragen ƙasa, abu ne mai alfanu a ƙasa kuma zai ba matasan mu damar dogaro da kansu. Duk da cewa ana cikin wani yanayi na rabuwar tattalin arziki a sakamakon bullar cutar coronavirus, Farfesa Sani Sambo na jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria yana cikin masu irin wannan tunanin.
Na farko dai kamar da na sani, jami'an yara suke karatu za su sami ilimi akan sufuri ta sama, ta ƙasa, ta ruwa da sauransu. To kin ga wannan na ɗaya ma ya taimaka wajen samun aikin yi. Za a rage zaman banza, za a samu durobobi na ruwa na motoci na jiragen ƙasa da jiragen sama, shi ma aiki ne. Yara za su karatu da sauransu komai ya bunƙasa. To kin ga ai alhamdulillahi.
To sai dai ga ɗaya cikin dattawan Arewa, Dr. Usman Bugaje, yana ganin gina jami'ar tana da kyau, amma dai gina ta a daura bai dace ba.
Abinda kadai nake ganin hanzari ba gudu ba shine ba a dade ba aka ce za a yi babbar makaranta ta koyon sana'a da ake cewa polytechnic a daura, a ce kuma ga wata jami'a za a sake kai ta wuri daya. Ni ina ga idan gaskiya ake so babu adalci a ciki, ina gudun kada wannan ya zama wani fadanci ne da bambadanci, domin in ka ce za ka tara dukkan abu wuri daya saboda kawai shugaban kasa ya fito daga wurin, to ba kai ma sauran kasashen adalci ba. Shi ko rashin adalci ko yaya yake tasirinsa bai da kyau, domin irin wannan bambadancin zai iya kashe jami'ar ma, domin daga nan za a ce to wanda za a dauko din ma sai wanda shugaban kasa yake so, ba wai wanda ya cancanta ba. To daga nan an riga an kashe jami'ar da aka gina da makudan kudade, saboda idan aka ci gaba da bambadancin to bayan za a yi jami'ar ta taka rawar da ake so ta taka.
Amma ga jami'i a fannin ilimi bai daya, Hassan Saddauna Hammayo, yana ganin gina wannan jami'a yunkuri ne da ya dace kuma an yi shi ne akan kari.
A gani na yin wannan jami'ar a wannan lokaci shine mafi ala, wanda ma tunani na ya kamata a ce muna da irin wannan jami'ar kafin zuwa yau, ba don kome ba. Mu a yankunan mu na Arewa mun fi kowa irin sana'o'i da ya danganci sufuri da makamantansu. Ko da ake faɗin cewar akwai rashin kuɗi ko makamantan wannan, a daidai wannan lokaci wannan ba ƙarya bane. Ko ma menene dai burin maje haji sallah?
To sai dai mai nazari a al'amuran yau da kullun, Abubakar Aliyu Umar, ya yi tsokaci yana cewa
wannan abu an yi shi ne bisa san zuciya. Maimakon buɗe wata jami'a a daura, ai muna da makarantar da ake koyar da aikin sihiri, wato Institute of transport technology da take zariya me yasa ba za a inganta ta ba a daukaka ta duk abin da ya kamata a zuba mata a sa a gurin da aka bude a daura challenge da aka ce za su bude wannan jami'a da kansu za su yi a kyauta za su yi an dai sake jefa mu cikin hawula'i da mu da jikokin mu da iyayenmu mun shiga kangin bauta bashi da shauransu wanda babu ranar da za a fita an yi shi ne kawai bisa son zuciya saboda waɗansu munafikai da son zuciyarsu da suke tattare da shi shugaban kasa suna son su faranta masa ko su kyautata masa kuma shi da muka san shi a sanin da muka masa inda a da ne ai kamata yace shi bai da ai wannan jami'a a daura ba
wannan jami'a da kamfanin CCECC ta kasar China ke ginawa a kyauta za ta laƙume kuɗi har dalar Amurka miliyan 50 Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Madina Dauda yanzu kuma bari mu ketara Ghana inda ake jajjar siyasa tsakanin babbar jam'iyyar adawa ta NDC da kuma mai ci ta NPP Ridwan Abbas Gareka
Jagoran babban jam'iyyar adawa NDC a babban zaben shekara ta 2020 ya nuna cewa ya zama wajibi a ce ta kasar daga halin da take ciki wanda ke nutsar da ita yadda za a sake shirye tattalin arzikin ta ya sake yin sha'awa sha'anin cinikayyar Ghana na buƙatar wani sabon yanayi na zantar da aminci lokaci ne cike gibi da ke akwai cikin al'ummarmu lokaci ne samar da babban dama wanda yace lalle yana cikin kundin na jama'a wanda zai kara wa al'umma samun cikan burkan
businesses that employ 20 or more medium sized businesses
akan haka harkokin kasuwanci da ya dauki ma'aikata da ya kamata daga 20 zuwa sama wato matsakaitan kamfanoni kenan za a yi musu rangwamen haraji na tsawon shekaru biyu yadda za su iya kafa haraka sosai su fada da harkokin su su dauki karin mutane aiki za mu sake nazarin dokar shige da fice na kasar na shekara ta 2020 doka mai lamba 1014 don shafe dokar da ke hana shigowa da wasu motoci cikin kasar
Dan
Mahamma ya ce wannan shi ne zai ceto masana'antar aikin motaye da mutanenmu da ke a Fami Magazine ko kumfi a Basokai da sauransu za su ci gaba da yin aiki da zai samar musu rayuwa mai inganci. Jane Nana Opoku Ajiman mataimakiyar dan takarar na NDC a cikin jawabi ta nuna cewa za su yi duk abin da sun ka iya don ceto Ghana da ɗiyan Ghana.
We must conduct and we will conduct a thorough study of our public health and clinical response to COVID-19.
Za mu duba yadda aka gudanar da harkokin kula da yaduwar annobar COVID-19. Za mu yi nazarin duk taimako da aka bayar dangane da yaki da cutar tare da yin kwakwarar bincike na irin kudade da an ka kashi cikin lokaci na annobar dan tabbatar da gaskiya da aminci to amma kuwa shi Muhammad Kamel dayan communicators din jam'iyyar NPP ne a ganin sa wai jiya me aka yi balle yau duk abubuwan da John Muhammad ki fadi ba zai iya cikawa ba
amma manifesto 2016 sun iya zuciya alkawarin su da suka yi wa al'umma kowa ya ga dai abin da NPP muka yi a cikin kasar ko yaya suka maida mutanen Ghana ne ku ce kun cancel harajin shigowa da motoci za ku rage harajin VAT wadanda alkawari ne wanda practically ba su iya cikawa in ba John Muhammad ba ku kara to kowa ke kuka da su da irin barna da suka yi a fiskar sace-sace suna jawo yawan hadari wanga haraka ne John Muhammad yace zai halatta ya confuse
Ridwanullah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
to a gaida Ridwan kada amanta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
noma tushen arziki
noma tushen arziki noma ladina kiyaba
jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraro suka ji a makon da ya gabata, mun ji ta bakin masu saya da sayar da kayan abinci a jihar Sokoto kan dalilan da ya sa kayan abinci suka yi tsada. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu ji ta bakin kwamishinan noma na jihar Sokoto Muhammadu Arzika Cureta, inda ya yi ƙarin bayani dangane da ƙorafe-ƙorafen da manoman jihar suka yi kan matsalolin da suke damunsu. Muhammad Nasir Gareka.
A halin yanzu ina tare da kwamishinan ayyukan gona da albarkatun ƙasa na jihar Sokoto Alhaji Muhammadu Arzika Cureta, wanda zamu maganta dangane da wasu ƙorafe-ƙorafe da manoma sun kai wanda yasa suke ganin farashin abinci ba zai sauka ba duk da yake ana dabda shiga kakan abinci. Ila bai da farko bari mu soma da abin da ya shafi samar da takin zamani da gwamnati ke yi ga manoma.
To sai mu ƙara godiya ga Allah don komai ka gani ka bar mu Allah, Allah zai ma magani. Wannan zamin da ta zo da farko mun damu ƙwarai da gaske, kuma har yanzu muna cikin damuwa yadda aka zo aka rasa taki Najeriya. Can inda aka fito gwamnati tana importing na taki, tana ɗauko taki daga waje tana kawo cikin Najeriya ana saisuwa. Mutane na amfani da takin tun da farkon damina don gwamnoni sukan so takin su aje da lokacin ba da takin ya yi saisu ba da. To sai aka hito da wani abutun da an rufe bodoji aka ce gwamnatin tarayya za ta ba da taki. Iyaka za a ba 'yan kwangila na taki kayan aiki su je su buga taki a saisu a darha. Daga baya abubuwan suka kici takin gani ake bukata shi a jihohi ko alama bai samu ba, ba wai jihar Sokoto ba, duk Najeriya. Saboda an saba zuwa so ga yana available ko ina ka cire ɗan kwangila ya kama ko mota na rike bukata. Amma wani an ka ce ba haka za a yi ba. An rufe boda ba a shigowa da komi a taki ma nan Najeriya za a yi shi. To takin da ake Najeriya wanda an kace gwamnatin tarayya wato presidential fertilizer din da ake cewa gwamnatin tarayya ta kasa ba da wannan isasshen takin. Don me? Don 'yan kwangila suna ganin ana wa gani ga inda suke samun riba da yawa. Sai dama gwamnatin tarayya taki da arha suna ganin hasara ce gare su. Wallahi mun sa kuɗi sai da ne kuma ina yi sannan an kawar samun taki shigo yanzu haka ana kankawa. Gaskiya mun samu matsala game da harkar taki amma alhamdulillah anan mataki na jiha gwamna ya ce duk yadda za a yi a samu taki sai a samu ba don komi ba, don a samu wanda an ka yi da aikin damina sannan na aikin rani shi ma ya zama gashi cikin sto da lokaci ya ba za a samu irin wannan matsala ba. So yanzu haka mu kawo taki sabon abu ne gari mai na kawo sannan kuma in Allah ya so za a raba shi wanda an kawo ba da iyaka. Abinda muke so cikin satin nan mai zuwa mu raba taki ƙananan hukumomi wanda ba su kai ga shirgiyarsu ba kila za su yi amfani ga dawa da sauran abubuwan amfanin gona. Amma insha Allah noman rani already gwamna ya ce tabbas sai an tabbatar da cewa taki na aje kamar a fara aikin noman rani. Wannan alhamdulillah ya ba ta dinga ƙwarai da gaske na za a yi wannan. So muna kira ga manoma su yi hankuri da yake na ce kamar da ce komai Allah ya gyara ya gyara. Kaga babu taki ba a sa wani taki iyaka takin gargajiya da sauransu amma ka jibi yadda gonakin mutane suke in ji Allah gagero na ya kyau kamar lokacin ma da aka sa takin ya kyau bana. Alhamdulillah sai dai mutane sai so su ga an ba su wannan takin ko ka taki.
Sai batu na biyu da manoma suka yi shi ne tsuntsaye da suka so muhaddabar su da yake amfanin gona ya ta sama yi a wasu wurare yayin da wasu wurare an fara girbi amma sai ga barazana tsuntsu ta zo tana ɓannata abin da aka samu wanda hakan zai ƙara taimakawa wajen rashin rage farashin kayayyakin amfanin gona.
Wannan tsuntsayen da ke tsuntsa su biyu akwai masu zambaki wato kuida bears wanda su daga Nijar suke yitowa akwai wanda namu na gida wato buwa ita nan take ta gida ce ba ta da wata illa kwarai amma wancan shine mai tiya million in an ka zo ya sauka gonarka hawa daya ya kare da gonar so da yadda Allah gwamnatin tare mun rubuta mun aika musu yin sati uku tsukunci.
Ba sauraro a nan za mu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da cigaban shirin yanzu a madadin kwamishinan noma na jihar Sokoto Muhammad Arzika Tureta da kuma wakilin Muhammad Nasir sai Julie Leras Gresham da ta taimaka wajen hada mana sauti. Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Yanzu kuma bari mu kawo muku wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana.
Saƙonmu na farko ya fito ne daga Muhammad Salihu ƙauranin Moda a Zamfara inda ya ce bai kamata hukumomi a Najeriya su ɗauki barazanar da hukumar custom ta Bankaɗo ba na yiwuwar ɗan ƙungiyar Boko Haram su kai hare-hare a babban birnin tarayyar Abuja. Akwai buƙatar ɗaukar ƙwaƙƙwarin matakai don daƙile kowace irin barazana daga ƴan ta'adda a shirkutar mulkin Najeriya. To sai saƙo na gaba wanda haɗin gwiwa ne daga Aminu Adamu Malam Madori da Rabi'u da Nari a jihar Jigawa. Su kuwa suka ce assalamu alaikum muryar Amurka. Don Allah ku ba mu dama mu yi kira ga gwamnatin jihar mu ta Jigawa da hukumar ba da agajin gaggawa ta NEMA da su taimakawa al'ummar da iftila'in ambaliyar ruwa ta afkawa a ƙaramar hukumar mu ta Malam Madori da ke jihar Jigawa. Daga ƙarshe mu ci addu'a Allah ya maida musu da alheri. Shi ku Aliko a wuta kafinta yalwan gindin akwatin barikin Ladi jihar Plateau cewa ya yi salon VOA Hausa juyin mulki da sojoji suka yi amani ya kamata ya zama darasi wa shugabanninmu na Afirka baki ɗaya. Mun kuma sake samun saƙon haɗin gwiwa daga Ustaina Alhaji Umar Fareba da Ummi Garba na Kwallo da Amina Adam Gashuwa suka ce fatan alheri VOA Hausa. Muna kira ga shugaban kasar Belarus Alexander Lukashenko da ya jefar da kwallon mangoro uta da kuda domin zanga-zanga ba alheri bane a ƙasa. Sakon mu na ƙarshe kuma mun samu ne daga Sani Muhammad Chindo daga Bauchi shi kuma cewa yayi salon VOA Hausa. Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar tsaro da ya addabe mu a ƙasar mu Najeriya ta ma duniya baki ɗaya. Amin summa amin. To ma da lamun kuma gode ku ci gaba da aika mu daga sakonni.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice.
Spain ta zama ƙasa ta farko a gabashin nahiyar Turai mai adadin masu COVID-19 fiye da 500. Hakan na zuwa ne a daidai lokacin da adadin masu ɗauke da cutar a duk faɗin duniya ya kasance miliyan 27.3 tare da waɗanda suka mutu 893. Alƙaluma daga ma'aikatar lafiyar Spain da sun nuna cewa a yau Talata adadin masu cutar a kasar ya kai mutum 525 yayin da kusan 30,000 suka mutu. Faransa kuwa na da akalla mutum 367 da suka kamu da cutar yayin da akalla 30,000 suka mutu. Kana Birtaniya na da akalla mutum 352 tare da mutum 41 waɗanda suka rasa rayukansu a cewar jami'ar wato alƙalmin jami'ar John Hopkins.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin Madina Dahir mai shanu wadda ta taya ni gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya hada mana shirin da injiniyarmu na yanzu ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri wassalam.